رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا نوى تقص غوتا سفر وجن بيو هجرة ألف بدري فدو دا أربعين دا تقص وأنكم إيدات دا شرين دا فدو shirin da uku ne, shirin da uku ga watan bakwai miladiya shekara 2026 muke sa ran dorawa cikin karatunmu da muke a littafin kitabun tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab al-tamimi alayhi rahmatullah. Karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare, Allah ta'ala ya gafarta masa da rahama. Masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a nan cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Nigeria. Yau da yardar Allah mai tsarki da buwaya za mu tashi a sabon babi, babu ma ja'a fi sihir. Wannan babi ya zo domin bayanin hukunce-hukuncen ko haramcin tsafi. As-sihir shi ne tsafi a wajen Hausawa. Larabawa idan sun ce as-sihir, tayi suna nufin kullu amrin khafiya sababuhu wa latufa, duk al'amarin da sanadinsa ya buya aka kasa gane sanadinsa, wannan Larabawa sukan ce da shi sihiri. Hakan nan Larabawa sukan ce sihiri suna nufin kullu fi'lin yusrifu shay'a an wajhihi wa haqiqatihi ila ghayrihi, duk wani aiki wanda zai canza wani al'amari daga fiskarsa, ya canza wani al'amari daga haƙiƙaninsa, ya maida shi wani abu daban, wannan ana ce masa sihiri a wajen Larabawa. To ko dai abu ya faru a rasa dalilin faruwarsa, ko kuma a aikata wani abu, wani abun sai ya canza wani al'amari daga haƙiƙaninsa zuwa wani abu daban. Shi yasa a kan wannan ma'anar Allah Maɗaukakin Sarki cikin Suratul Mu'minun yana cewa qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah قل فأنا تسحروا قل كتي يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من بيده ملكوت كل شيء وانيني ملكي دملك أكن قومي يكي هننسى وهو يجير ولا يجار عليه كما شيني واند يكي بعد سرود مفكا shi ba a hana shi daukan mataki akan kowa. In kuntum ta'lamuna, idan kun sani waye, waye wannan wanda mulki da mallakar samai da kasai da abin da ke cikin su ke hannunsa, wane ne kuma wannan wanda idan ya tashi kamu ba a hanawa, wane ne kuma wannan wanda yake iya hana kowa abin da ya tashi? Za su ce Allah ne. Za su ce duk wannan da mulki da mallaka na Allah da iko da isa na Allah. Kul ka ce da su, to fa anna tusharun, to ta yaya ake tsafe ku? Tusharun, me ke faruwa? Me yasa ga abin da kuka sani kuka yarda da shi kuka gaskata, amma kuma ga abin da kuma hankalin ku ke tafiya kansa, yaya kamar an tsafe ku, ya kamar an raba ku da taitayin ku? Idan an tambaye ku, amsar ku ba ta yi daidai da aikin ku ba. Aikin ku yana gwada wautar ku, ba kuma dan ba ku sani ba. In an tambaye ku kuma abinda kuka sani shine daidai, abinda kuke aikata kuma sabanin abinda kuka sani, fannin wani irin juyin hankali ne? Shine fa anna tusharu, to yaya ake juyar da hankalin ku da tunanin ku ke juyar da fiskal lamarin ku zuwa wani abu daban? Hakan nan fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama, inna minal bayani la sihran, lallai daga cikin maganganu akwai maganganu na tsafi. To nan ma idan ka ci karo da wannan hadisin, ana nufin tsafi a wajen Larabawa, a harshen Larabawa. Ma'anar tsafi akan harshen Larabawa shi Annabi yake nufi, ba ma'anar tsafi da za mu zo mu yi magana a kai ba. Ma'anar tsafi akan harshen Larabawa da Annabi alaihi salatu wasalam ya ce inna minal bayani la sihra, yayin da aka yi wani bako a garin Madina, ya zo shi ya gabatar da lacca, ya ɗau hankalin mutane cikin kankanin lokaci, ya isar da saƙo, ya ƙwanƙwashi zukata, mutane suka ji ƙwarewa da fasaha, ya tafi da hankalinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai dama daga cikin magana akwai ta tsafi. Menene ake nufi da maganar tsafi? Shine duk sanda magana za ta yi maka tasiri baka san ta ya aka yi ta maka tasiri ba. Mai wa'azi yana wa'azi nan da nan ka ji ka gamsu, mai wa'azi yana wa'azi ka ji ka fashe da kuka, mai wa'azi yana wa'azi ka ji ka tsorita, mai wa'azi yana wa'azi ka ji farin ciki ya lullube ka. To irin waɗannan su ake cewa bayanai na sihiri. Babu wata alaƙa tsakanin gangar jikinsa da gangar jikinka, amma magana da yake yi kawai sai ta yi tasiri a cikin zuciyarka har a cikin gabanka da gangar jikinka. Ka tashi ko kana jin farin ciki da annashuwa da ƙarfin jiki, ko kana jin lalaci da mutuwar zuciya da kasala, ko kana kuka kana zuwa da hawaye sharbe-sharbe, duka kuma kana kushi kana naushi, magana ce kuma ba wayarin aka yi daga jikinsa aka manna a jikinka ba. So tasiri ne ɓoyayyen tasiri, shi yasa aka ce masa sihiri. To daga cikin masu magana akwai wanda idan yayi magana sai maganarsa ta yi tasiri a zuciya har ta yi tasiri akan gabbai. To irin wannan magana to akan ce mata sihiri a yaren Larabci. To amma sihiri a istilahi, sihiri a istilahi, idan an ce sihiri a ma'ana ta fanni da yake da alaƙa da wannan babi da muke magana a kai, ko wajen malamai na addinin Musulunci, ko wajen masana harkar tsubbu, da sauransu, to abinda ake nufi da shi suka ce huwa azaimu wa ruqan wa takhyilun yumarasu listikhdami shayatin wa ihdathi tafiratin fil qulubi wal abdani. Suka ce sihiri ko tsafi wasu surkulle ne da tofe-tofe da kuma baddabami wanda ake aikatawa wajen aiwatar da shaidanu, sanya shaidanu su aikata wani aiki domin samar da wani tasiri a cikin zukatan waɗanda aka nufa ko wanda aka nufa, har ma a gangar jiki. To baka rasa tsafi da surkulle, baka rasa tsafi da tofe-tofe, baka rasa tsafi da baddabami, rufa-rufa, dodo-rudo, sannan baka rasa tsafi da shaidanu, saboda matsafa dole sai sun yi aiki da shaidanu tsafi yake yiwuwa. Shaidanu kuma ana nufin kangararin aljanu. Aljanu ne waɗanda su ma suke fandararru, fajirai, su ne matsafa suke amfani da su kuma tunda Allah ya hore musu shiga ko'ina, ya hore musu bin iska, ya hore musu bin jikin ɗan adam, ya hore musu canzawa launi-launi, ya hore musu saurin tafiya da sauran jarrabawa da Allah ya musu a halittarsu, to da wannan jarrabawa ta halittar suke amfani, suna iya cutarwa, amma idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda, ko su amfanar idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda, saboda duk yadda halitta ta kai da dabarunta da wayonta, to ba za ta iya cimma abin da Allah bai tsara ba. Kisa Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi iznillah, ba sa iya cutar da kowa da tsafi illa bi iznillah, sai inda iznin Allah. Kaga in kaga tsafi ya ci mutum, Allah ya ga dama. In kaga mutum ya tsallake, Allah ne ya ga dama. Amma dai jarrabawa ce, Allah ya jarabe mu da mutane masharranta, ya jarabe mu da aljanu masharranta. To ana samun alaka ta yadda wasu daga cikin masharrantan mutane sukan nemi agaji da ɗoki da taimako a wajen masharrantan aljanu wanda su ne shaidanu. Idan suka haɗa wani klik ko suka haɗa wata alaka, suka haɗa wata yarjejeniya, to sai su riƙa yi wa juna hidima. Shi aljani wanda yake fandararre, wanda zai taimaki matsafi, to shi ma fa ba a banza yake ba. Su hanyoyin da suke bi za su yarda su sadaukar su yi wa matsafi hidima, su masa abin da yake so gwargwadon yarjejeniyarsu, amma su ma trade by barter ne, wato baya yiwuwa su yi sai an yi ba ni gishiri in ba kamanda. Ba sa yarda su yi su ma sai an yi ba ni gishiri in ba kamanda. To gabanin a ce sun hidimtawa matsafi, to sai ya fara hidimta musu, su suna hidimta masa ne a matsayin tukuici, suna biyansa ne bashi bayan ya hidimta musu. Hidimta musu kuma ba biya da kuɗi ba ne ba, ba biya da amfanin gona bane ba, ba biya da tufafi bane ba. Hidimta musu shine za su bukaci yayi musu wani abu ne na bauta. Kaji ta yadda aka samu babbar baraka tsakanin addinin musulunci da tsafi, baya yiwuwa sai an shigar da bautar wani Allah a cikin hidimar. Shi yasa kai tsaye duk yanda ka samu tsafi to kafirci ne a wajen, duk yanda ka samu tsafi to kafirci ne a wajen, saboda baya yiwuwa har sai an shiga haƙƙin Allah na bauta, an bauta wani Allah. Ya danganta da abin da suka nema, ko aikatawa ko kuma hanawa, ko su sa ya aikata wani abu wanda da wannan abun ne ya bauta musu, ko kuma su hana shi aikata wani abu da zai zama musgunawa ce ga addininsa, wannan abun ba zai yi wufaci ya zama ridda a addinin musulunci, sai su sa shi ya aikata. Gabanin su kuma sai su ba shi mandan bayan ya ba su gishiri. To ba ka rasa tsafi da shaidanu a ciki, sannan ba ka rasa tsafi da bautar wani Allah, ko da fandarewa Allah, riddawa Allah madaukakin sarki. So da tofe-tofe da hidimar aljanu da hidimar bautar wani Allah ko fandarewa Allah madaukakin sarki, to ba ka rasa tsafi da shi. Shi yasa babu ga maciji tsakanin tsafi da shari'ar musulunci, babu ga maciji, saboda Allah bai yarda a bauta wa waninsa ba. Shi kuma tsafi ba zai yiwu ba sai an bauta wa wanin Allah. To yayin da al'amura suka kankama, jitawa ta yiwu, shi wanda yake da nufin yin tsafi ya riga da ya sallama wa waɗannan aljanu bautarsa ko wani nau'i na bautarsa, sannan su kuma suka yarda su biya masa bukatarsa, to ya danganta, akwai yiwuwar wannan bukatar tasa tasiri ne za su jefa a cikin zuciya. Me ya jefa tasiri a cikin zuciya? Yana so ne su saka wani ya so abin da da bai so ba, su saka wani ya ƙi abin da da bai ƙi ba, ya yi fushi da abin da da bai yi fushi da shi ba, sai su zo zuciyar, sai su murta calculator zuciyar, sai su yi tasiri a cikinta, sai ya samu kansa abin da yake son sajiya yau baya son sa, ko abin da baya son sajiya yau ya wayi gari yana son sa, idan Allah ya ga dama. Idan Allah bai ga dama ba, abin da zai faru. Yana daga cikin hidimar da suke yi shine tasiri a zuciya, kuma wanda suka yi masa tasiri a zuciyar, tunda mun karanta da ku tsafi tasiri ne wanda sababin sa yake koye, to duk wanda suka yi masa tasiri a zuciya shi ma ba zai san me ya same shi ba, balle waɗanda suke kusa da shi ba za a san abin da ya same shi ba, sai dai a ga al'amarin sa ya canza. Kuma duk yanda aka kada aka rawa cewa wani abu ya same shi, ba lallai ne su bar shi yadda wani abu ya same shi ba. Ka ji wata musibar, yadda ma cewa ya fita a giya ba zai yadda ba. To amma wani cikin yaddar Allah madaukakin sarki yakan fahimci ba shi da lafiya, to wannan fa sarrafa zuciya ce. Sannan tana iya yiwuwa bukatar da matsafa ko bokaye suke da ita a wajensu bukata ce da ta shafi taɓa gangar jikin wani, don haka sai a wayi gari ko idonsa baya gani, ko hannunsa ya shanye, ko kirjinsa yana ciwo, ko ciki yana ciwo, ko kafa ta rike, ko kurji ya fito, ko wani abu, ko kuraje, ko menene haka dai, ko zazzabi, ai ta magani, ai ta wane ne, ko tari da sauran cututtuka da suke iya cikin kudurar Allah madaukakin sarki su jefa a gangar cikin wanda aka nufa. Kuma a ita zuwa ana gwaji ana dubawa menene a kasa gane menene saboda tasirinsa ya ɓuya. Tasirinsa ya ɓuya. Wannan don a biya wata bukata. To irin wannan shi ake cewa tsafi. To amma kamar yadda ya gabata baya yiwuwa sai da surkulle ko tofe-tofe ko kulle-kulle, sannan baya yiwuwa sai da amfani da shaidanun aljanu, sannan baya yiwuwa sai an bauta musu sai an fita daga musulunci, sannan yana iya tasiri a zuciya, yana kuma iya tasiri a gangar jiki, yana iya haɗawa duka biyu. Daga mutum ya tsani gari ya kama hanya da ƙafa ya fice, ya tsani gida ya fice, ko ya tsani ɗaki baya son shiga cikinsa, ko ya tsani wani ko wata matarsa ce amma yana jin warinta tana masa ɗoyi, kuma babu wani wari ko ɗoyi a haƙiƙa, kawai aljanu ne suka fesa wani al'amari na tsafi sai al'amura su rikici. To shi tsafi da kuke ganinsa ba ƙarya ba ne, akwai shi ana yinsa kuma jarrabawa ce. Shari'a ba ta yadda da shi ba, za mu zo mu karanta. Shari'ar Allah ba ta yadda da tsafi ba, tsafi haramun ne, tsafi kafirci, amma dai da akwai shi kamar yadda ba za ka ƙaryata kafirci ba, ganan kafirci kana gani ana yi, ba za ka ƙaryata shirka ba ga shirka nan kana gani ana yi, ba za ka ƙaryata saɓo ba ga saɓo kana gani ana yi. To shi ma haka tsafi akwai shi kuma ana yi. Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara mai albarka yana cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. wannan ayar ita ce malan ya fara kawowa a farkon wannan babi, aya ta 102 suratul baqara, dan malan yace wa qaulullahi ta'ala walaqad alimu lamani ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah yana ba mu labarin wata jarrabawa da ya saukar ta hanyar wasu mala'iku guda biyu da ya aiko. Abinda suke tafe da shi jarrabawa ce, su ma kuma jarrabawa. Allah ya kore wa annabi Sulaiman tsafi da sihiri bayan a wancan lokacin ana danganta masa. Saboda me? Saboda abin da yake tattare da rayuwarsa ta mulki da kasaita irin na mu'jiza. Duk wanda ya karanta Al-Qur'ani, suratul Naml, da wasu daga cikin surori na Al-Qur'ani da suke magana annabi Sulaiman, ya san cewa annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki ya hore masa wasu al'amura waɗanda sun saba wa al'adar dan adam. Magana da aljanu da aiwatar da su, da hidindimu da suke masa, da magana da dabbobi da aiwatar da su, da hidindimu da suke masa, mulki ba irin yadda dan adam ya saba mulki ba, da gaggawar zartarwa, gaggawar aiwatarwa, da abubuwa na ban mamaki wanda dan adam bai samu irin wannan dama a ban kasa ba. annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da aka yi sallar asubahi aka idar sai suka ga hannunsa da jika sai suke tambaya ma'aikin Allah wannan jikar fa yace sal muna cikin sallah shedan yazo ya gitta mana sallar mu dan ya yanka mana ita sai na makare shi na shake shi wannan yawunsa ne a hannuna da har nayi niyyar in daure shi in rike shi har mu yi sallah in daure shi gari ya waye yara su ta jifansa sai na tuna cewa annabin Allah Sulaiman ya roki Allah madaukakin sarki a bayansa kar ya ba wani mulki mai kama da nasa don haka sai karna ketawa annabi Sulaimanu wannan alfarmatasa na saki shedan ya tafiyarsa yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab annabi Sulaiman yace ya ubangiji na ka mini kyauta ta tsantsar mulki wanda a baya na bai kamata a san wani mai irinsa ba kyauta ce na san kai ne fiyayyen masu kyauta to wannan yasa Allah madaukakin sarki ya hore wa annabi Sulaiman abinda bai hore wani a bayansa ba to wannan kamar yadda muka sha ambata a karatu cewa idan an ga wani al'amari ya fito daga hannun wani annabi cikin annabawan Allah wannan al'amarin ya zama ya saba wa ɗabi'a ko al'adar dan adam to ana kiransa mu'jiza ana kiransa mu'jiza ba a bashi wata siffa daga siffofin Allah sannan kuma ba a bashi wani hali daga halayen mutanen banza ana bashi hakki ne na mu'jiza jama'a an gane idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani abu ya faru a baya ko wani abu zai faru nan gaba ko wani abu ya faru wanda ba a san ya faru ba shi ma bai san ya faru ba sai lokacin yake ba da labarin cewa ya faru to wannan ba za mu ce masa ilimin gaibu ba ilimin gaibu na Allah ne shi kadai wannan mu'jiza ce annabi alaihi salatu wasallam a tsayin sa na annabi manzo to ai dama za a ga abubuwan da ba haka aka saba ba to sunansa mu'jiza ba ilimin gaibu ba in kace ilimin gaibu to ka kamanta shi ka kwatanta shi da ubangiji subhanahu wataala malam Uthaymeen Allah ya masa rahama yace idan kace annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu to fa kana nufin cewa bai fi Allah da Allah bai fi shi da komai ba kana nufin Allah bai fi shi da komai ba ilimi domin ilimin gaibu shine sanin komai don haka kuskure ne cewa ya san gaibu amma duk abin da ka gani wadda kaga yayi kama da ilimin gaibu to ce za ka yi mu'jiza ce ta annabta to hakan nan idan an ga annabi ya aikata wani abu wadda wannan abun ya saba wa ɗabi'a ta ɗan adam ya saba wa ɗabi'a ko al'ada ta ɗan adam kuma wannan abun ana danganta shi ne zuwa ga mutanen banza mutanen da ba na kirki ba ko wani aiki wanda ba na kwarai ba to wannan al'amarin in dai annabi ne yayi ka kira shi mu'jiza ka kira shi mu'jiza kamar me kamar annabi Sulaiman din da aka ga yana aikata irin waɗannan abubuwa sai suka fara tsegumi da tsitsitsi da raɗe-raɗen cewa tsafi yake to alhalin annabi Sulaiman Allah ta'ala ya ce ba tsafi yake ba domin tsafi kafirci ne shi yasa Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman ai wa ma sahara Sulaiman annabi Sulaiman bai yi sihiri ba amma sai aka fassara wannan sihirin da me da mujabinsa inda an yi sihiri to dole a samu kafirci to annabi Sulaiman bai kafirta ba shine ma'anarsa bai yi tsafi ba kuma tsafi yake ba ba kuma tsafi yake ba walakinna shayatin kafar shedanu sune suka kafirta da shedanan mutane da suke danganta shi da tsafi da kafirci da shedanan aljanu waɗanda ake amfani da su ayi tsafi sune suka gafurta yu'allimuna an-nasa as-sihra suna karantar da mutane tsafi duk wanda yake karantar da tsafi ya kafurta don ba za ka karantar ba sai ka sani sanin tsafi ma kafurci ke sa wasu malamai suka ce idan an kama boka matsafi hukuncin sa kisa za mu zo mu karanta hadisi hukuncin sa kisa kuma ba za a bashi damar tuba ba me yasa ba za a bashi damar tuba ba suka ce ah in ya tuba za a raba shi da ilimin tsafi ne ilimin tsafi kuma kafurci ne dan haka tunda ya san tsafi ya kafurta kuma shi kuma ilimi ba a kwabe shi kamar riga in ya tuba ma yana da ilimin dan haka zai ci bar tafiya kafiri to koyan tsafi kafirci ne don haka mai koyar da tsafi dole kafiri ne shi yasa aka ce shedanu su ne suka kafurta yu'allimuna an-nasa as-sihra suna koyar da mutane tsafi to ko a cikin mutane ne wani yake koyar da tsafi to shi ma kafiri ne duk wanda ya koyi tsafi kafiri ne balle wanda yake koyar da shi Allah ya ce wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa maruta jamhurun malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan ma din ba korewa take ba ba korewa take ba wannan ma din mausula ce shedanu su ne suka katurta suna koyar da mutane tsafi da abin da aka saukar akan wasu mala'iku guda biyu a wani wuri Babila mala'ikun da Haruta da Maruta abinda aka saukar musu na ilimin tsafi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kuma basa wannan ma anan ita kuma nafiya ce basa karantar da wani wannan abinda aka saukar musu na ilimin tsafi basa karantar da wani sai sun masa kashe shi hatta ya kula innama nahnu fitnatun har sai sun ce kaga mu fa fitina ce wala takfur karka kafurta don in ka koya za ka kafurta wasu malaman tafsiri suna cewa wannan zancen Allah yana korewa waɗannan mala'ikun ne ba yana tabbatarwa ba sai suka ce ma ta farko korewa take wa ma unzila ala al-malakain bi babila haruta wa maruta ba a saukar wa mala'iku guda biyu komai ba a wani wuri da ake cewa babila mala'ikun da ake ce musu haruta da maruta ba a saukar musu komai ba wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba kuma wani abin da suke karantar da wani ballantana ma su ce da shi mu fitina ne karka kafurta wannan tafsirin ba shine yafi shahara wajen malamai ba abin da yafi shahara shine waɗannan mala'iku jarrabawa ce kamar yadda Allah yake innama nahnu fitnatu mu jarrabawa ce abin da ake gudu shine a danganta wa mala'iku tsafi a danganta wa mala'iku kafirci alhalin mala'iku ba za su yi kafirci ba mala'iku ba za su yi tsafi ba to danganta musu tsafi ko kafirci shi ɗin kuskure saboda abin da aka saukar musu a haƙƙinsu ba tsafi ba ne saƙo ne a haƙƙinsu su yan saƙo ne Allah ne ya saukar musu don jarrabawa don haka suna ɗauke da jarrabawa ne a matsayin saƙo yanzu idan maciji ya sare ka ƙarshe sai kai jinya idan ya zo da ƙarar kwana har sai mutum ya mutu amma shi yana tare da shi yana tare da wannan abun zai ci ya sha ruwa ya ci abinci wannan abun yana tare da shi amma ba zai cutar da shi ba. Wai ba washe kito abincin wani gubar wani, gubar wani abincin wani, zaka shi a hakkin sa maciji wani abu ba guba wani, a hakkin ku ne guba, da shi a hakkin sa guba ne da bai rayu ba, da bai rayu ba. To haka da yawa daga cikin halittu suna dauke da guba, suna dauke da sharri, amma a hakkin su ba guba bane ba sharri bane, a hakkin wani ne sharri guba. Don haka sakon da Allah ya kunsa musu su sauko da shi, su isar jarrabawa ne fitina ce, sunansa sako, sunansa aika, sunansa aika. Don haka su ba su ka zo mu ba me lataya aka ba su. Sannan a matsayinsu na mala’iku ba za a danganta musu tsafi ko kafirci ba, kuma ba za a tsammanta musu danganta musu fandara ba, a ce ai Allah madaukakin sarki ya ce bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna, su bayin Allah ne masu karamci da tsantsar biyayya, ba sa sabawa Allah umarnin da ya musu, suna aikata umarnin da aka ba su. To wanda ya dubi wannan zai ce to ai mala'iku ta yaya za su fandare su yi tsafi, sai a ce da su to wa yake maka fandarewa ne, ai dama su umarni suke bi kuma abun nan aka ba su. Da haka wannan aikin da suka sauka da shi suke yi ba a matsayin laifi suke yinsa ba, a matsayin isar da sako suke yinsa ba, a matsayin fandarewa ba ne, a matsayin sauke nauyi ne da amana da aka dora musu, ko jarrabawa ce. Don haka izini Allah madaukakin sarki ya ba su, ba irin shedan ba ne, kaga shedan yana tare da sharri ne, kashi 99.9 da abin da yake gaban 0.9 na shedan duka sharri ne, da guba da fitina da masifa. Shedan ka iya cewa gaba ɗayansa sharri. Shi a karan kansa, zatinsa da ayyukansa a ƙashin kansa sharri ne, amma yakan zama alheri wa wani, yakan zama alheri wa wani, amma shi shedan sharri. To amma su waɗannan mala'iku saƙon da aka ba su kenan su je su isar, amma shi shedan ai alƙur'ani ya ba ku labari cewa sa'in saye da Ubangiji, tsine masa aka yi aka kore shi, kuma abin da zai yi ba sa shi aka yi ba, cewa ya ce sai ya yi, ya ce a ba shi dama ya yi tsiya. Aka ba shi dama ya ce to ko sai ya yi ba fashi. Don haka shi mai girman kai ne, fandalalle, wanda ya fice daga da'a, kuma ya kalubalanci Ubangijinsa, ya yi alwashi. To shi ya sa shaitan ba aiko shi aka yi ba. Amma su waɗannan mala'iku da suka sauka da tsafi aiko su aka yi, don haka sako suke ɗauke da shi, su a matsayinsu na 'yan sako ne, ba fandararru ba. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce suna bibiyar wata fitina da aka saukar a wasu mala'iku guda biyu, Haruta da Maruta. Su kuma waɗannan mala'iku guda biyu ba sa rufa-rufa, suna ɗauke da wannan fitina kuma suna karantar da ita, amma duk wanda za su karantar da shi sai sun ce da shi mu fa kaga fitina ce, wani abun ba alheri ba ne ba, kar ka kafurta, domin idan ka ɗauka za ka kafurta, ba dan su kafirai ba ne, su 'yan sako ne, amma abin da suke ɗauke da shi fitina ne, kafirci ne, duk wanda ya koya zai kafirta. Wannan yake gwada mana cewa tsafi kafirci ne, koyansa kafirci ne, yinsa kafirci ne. Kiyasa faɗa tsakanin shari'a da tsafi, faɗa saboda shari'a tana me shari'a tana shari'a tana a tsafi yana cin karo da shari'a sai sister bauta sai za annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yaje wajen boka ko yaje wajen wani mai duba ba fa malamin duba ba da Allah masu zuwa karatu su je na cewa malamin duba ba wani malami na duba mai duba ko ja'irin duba amma ba malamin duba ba to dukkan wanda yaje wajen boka ko yaje wajen wani mai duba zuwa kawai yaje kawai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba za a karbi sallar sa ba kwana 40 ba za a karbi sallar sa ba kwana 40 zuwa kawai kuma saura kare sallar yace tunda ba za a karba ba wanda kuma yaje yayi wa boka bayani sai boka yace ai kaza ne sai ya yarda to yardan nan ta sa ya kafirta ya bar addinin musulunci shine bambanci tsakanin wanda yaje bai yarda ba da wanda yaje ya yarda wanda yaje bai yarda ba to horonsa shine sallar kwana 40 bai da ita an diba yayi asarar wanda ya yarda kuma to yayi watsi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani babu shiri ba ga maciji kafirci ne Allah yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai kaga suna koya a wajen waɗannan mala'iku abinda da shi suke amfani su raba tsakanin miji da matarsa yana daga cikin aika-aika ta tsafi raba tsakanin masoya biyu a raba ɗa da ubansa a raba mata da mijinta a raba ƴa da ubanta a raba masoyi da masoyinsa a raba ubangida da yaransa a je ai abinda za a yi kulla-kulla ai su dabaru ai surkulle kawai shi kenan sai tsana sai hantara sai kiyayya sai kora yana daga cikin irin barnar da tsafi yake raba tsakanin masoya kisa Allah ya buga misalinsa misali da shi anan fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi Allah yace wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah amma fa ba za su iya cutar da kowa ba da wannan tsafi sai da izinin Allah to nan kuma anan akida take da gamsu cewa ba abinda zai same ka sai abinda Allah ya rubuta inna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma aqta'aka lam yakul li yusibaka abinda ya same ka dama ba ai zai kufce ka ba abinda kuma ya kufce ka dama ba ai kana da rabo a cikin sa ba ko zai same ka ba haka Allah ya tsara ba wanda zai canza hukuncin Allah to sai da izinin Allah wannan kuma ana magana da duk wanda abu ya same shi idan abu ya riga ya same ka zancen an maka tsafi bai taso ba zancen an maka samu bai taso ba zancen an maka magani bai taso ba zancen an sa maka hannu bai taso ba kar ka yadda sai bayan abu ya same ka a zo kuma ana kokarin baka shawara ana so a lalata maka addini idan za ka gudu kafin abu ya same ka babu laifi irin yadda za ka gudu wa kura za ka gudu wa wuta za ka gudu wa rana za ka gudu wa bulala za ka gudu wa bindiga to haka za ka gudu wa duk abin da kasancewa yana cutarwa sawa'un hissi ne kuma anawi ne sawa'un akwai tabbas ko ba tabbas za ka iya bakin kokarinka wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar kai da kanka je kanka cikin halaka kar kashe kanka kai da kanka baya daga cikin imani mutun ya tinkari masifa ya ce haba mu duk a'a yana daga cikin imani mutum ya guji wasifa in ya santa ko ya ganta amma fa idan ta ritsa da mutum to mafitar sa ita ce komawa ga Allah jari ne asara ne ta dukiya ko ta rayuka ko jinya ko kowace irin masifa ta same ka ta kici ta kicinyewa to kar ka zo kana zargin cewa hannu aka sama ka ha kawai ne zai same ka sai maka wannan abun naka fa da gani ba irin na wannan ne fa da gani hannu aka sama ka shikenan sai rikita ka kace sai ya ce maka akwai wani malami wai malami wai malami tiya tiya kuna jefe yanzu muke karantawa da ku mutum ba zai sani ba sai ya kafurta an taba malamin malami kafurin malami to tiya za a ce masa malami mutum fa ba zai ma iya ba sai ya kafurta kuma a ce akwai wani malami akwai wani ja'iri zaka ce akwai wani ja'iri a ƙauye kaza ko a jeji kaza ko a waje kaza aje a same shi sai aje sai wasu bayanai da wasu surkulle sai ya ƙara dulmiya ka sai ce ai kaza da kaza ne sai ya hada ka da makoci ko ya hada ka da matarka ko ya hada ka da danka ko ya hada ka da wani wanda zai tada bam da rikici shikenan shikenan sai ya hada maka rikici kuma ƙarshe wata kila yazo ya ce maka ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza aka karbi kudaden ka shi kuma Allah yana biya maka bukata bai karbi kudin ka ba shi kuma ja'irin can ba zai biya maka bukata ba sai ya karbi me sai ya karbi kudin ka sai ka ƙara dilmewa cikin fitina daga nan sai ka ƙara fadawa cikin musiba sai jinya ta karu ka je ka dinga hada gabar da yamma kana diba kana kaiwa kazaman mutane ga jahilci ga kafirci ga kauyanci da duhun kai ga kazanta su zama su ne suke karban kudaden ka su ne maka wayo tas tas da kai amma ana yi maka wayo kana ganin cewa bukata tana wajen su alhalin Allah ya ce abin da ya same ka ba zai same ka ba sai da izinin Allah tunda ba su da iko sai da izinin Allah me yasa zaka neme su sannan yaya zaka je ka ga wanda ka fi shi fasali ka nemi bukata a wajensa tsakani da Allah da Allah ya zama maishin kowa da Allah ya zama mabi bukatan kowa da Allah ya zama tsayayye akan kowa bai fi karfin kowa ba bai fi karfin kowa me za ka gwada wa Allah girma ko iko ko kasaita ko mulki ko kuɗi ko meye kake da shi da za ka gwada wa Allah ko hakuri ko ilimi ko gani ko ji me za ka gwada wa Allah komai Allah ya fi karfin ka saboda me saboda zai iya biya maka bukata duk wanda zai baka riga dubu ta jikinka ka wani mai sayar da takalmi ma ya ce mun na je zan sayi takalmi ina zuwa shagon sai ya dauko yace kamar wannan zai maka nace wannan kuma in ce nawa ne yace kaza ne yace nace kuma ka kasa daukowa takalmi da zaka sayar mun sai mai tsada irin wannan sai yace a na kafarka na gani nace to ban akai yace to ai mu in mutun yazo in yazo neman takalmi na kafarsa muke gani sai mu ga wanne ne wani layi ne irin nasu nace to ban akai ka bata to idan ka je wajen ja'iri ko boka ka kalle shi komai ka fi shi amma ka je neman bukata a wajensa wace bukata don Allah ban da batan basira kun san irin wannan batan basira fa haka zaka mutane za su dinga baka mamaki har ake damfarar su naji wani barkwanci na damfara ko na gaskiya ne ko na wasa ne ban sani ba irin masu yanzu yan damfara masu make murya nan suce su aljanu ne ya kira wani yaro kana son arziki yace kware ku ainin abin da likita ne makin yace yaro zan taimake ka yace miliyan 100 ta ma yace wai 100 kuma 100 yace kware a fiye da haka ma in kana bukata yace a 100 ma tayi yace to yaro yace to akwai abubuwan da za a yi za a bukaci jajayen tamaru za a bukaci kaza za a bukaci kaza dan haka ana bukatar muna bukatar zaka bada wani abu miliyan 5 da za a yi waɗannan hidimomin sai ce to miliyan 5 ce in 30 ma kuke so a cikin 100 ka ai 50 ma yace zan ba ku Allah yaro ce Allah ce to shikenan yaro to sai ka za akwai dan autar aljanu zai maka magana zai tura maka akan nan ba irin naku na abin na bani adama sai ka saka miliyan 5 din a ciki sai yace a yace me zai hana a nan wajen ku a samu a kukuta a yi idan aka yi aka samu 100 ni kuma sai in tura muku naku daga cikin 100 yace a cikin 100 yace me za mu yi da kudin ku na bil adama yace a yanzu wannan miliyan 5 din me wace tsayar za ku yi da ita tunda ta mu ce ita ma ko ba haka ba to haka ne akwai abun mamaki yadda zaka saurari wani wai zai biya maka wata bukata kuma in ka dube shi ko ka ji shi ko ka saurare shi sai kaga cewa inda kana cikin hayyacinka kana da hankali bai kamata a ce yana da wani abun da zai yaudarar da kai ba amma sai kaga an fada mutum ya tafi yana rawar jiki da farar riga da bakar mota da manyan kuɗi ba yanda baya zuwa yaje umra yaje haji yaje London yaje China yaje ina amma sai gashi a cikin ramuka a jeji yana gungurawa zai tafi wajen wani ja'iri zai je a biya masa wata bukata duk waɗannan bukatun da Allah ya masa ba su ishe shi ba kuma lokacin da Allah zai masa wannan din ba wurin wancan din yaje akamar ba yana daga cikin fatar mu da muke ciki yanzu idan Allah ya sa kasuwancinka ya zauna sai a zo ana baka shawara wani amini zai zo same ka ya zauna da kai ugu da ugu ya ce to kaga yadda Allah ya kafa wannan al'amarin naka abu ya yiwu to sai ka tashi ka tsaya to da uban wa ya tsaye da shi ya samu wannan din wai sai a ce sai ka tashi ka in wani office ne ka samu promotion ka girma sai kuma a zo ana ce maka ya kamata ka nemi maganin wankin jiki maganin wankin ido ka tashi ka tsaya to da idan ka wanke ka samu wai sai ka sha kwana kuma sai a zo ana ce maka wai ka tashi ka tsaya to ina ubangijin da ya kawo ka nan din don haka tsafi kafirci ne mai yarda da ai masa tsafi don ya san biyan bukata wawa ne dolo ne kidahumi ne in abu ya riga ya same ka to ka koma ga Allah madaukakin sarki in jinya ce ka je asibiti a yi ta bincike idan asibiti an ce ba a ga komai ba abu ya ki cinyewa to nemi malaman sunna waɗanda suka san harkar magani su yi maka tambayoyi idan akwai wata jinya a jikinka wacce take da alaka da sihiri za su gano da tambayoyi ba da bokanci ba da tambayoyi kana jin kaza saboda hidimar aljanu idan akwai ta akwai alamominta ba wata cuta face Allah ya saukar da maganinta don haka cutar aljanun ma tana da magungunanta tana da alamominta don haka kamar yadda likita ba da kaje ka zauna ne zai ce typhoid ke damun ka ba da kaje ka zauna ne zai ce kana da kanjamau ba da kaje ka zauna ne zai ce kana da sikila ba cewa zai ce a ji a gwada kaza a ja jini a ja fitsari a ja kaza a fasa kaza a cire kaza a gwada a kai kaza wani gwajin a ce a je Kano wani ma a ce a je Lagos a gwado a dawo dan a gane me yake damun ka ta nan ne zai gane me yake faruwa da kai ka ji ilimi da yake da sila kenan ka ji aiki da yake da sababi kenan to haka shi ma mai magani irin wannan na harkar ruqya to shi ma tambayoyi zai maka a iliminsa na sanin shegantakar aljanu ya san irin abubuwan da suke sanyawa a jikin mutane da alamomi da suke bayyana na tarayyar su da mutum to da wadannan tambayoyin zai iya ganewa sai ya zama tamkar irin gwajin da likita yake yi to sai ya gane sai ya ce to akwai alamun kaza tare da kai amma wallahi ba wata tambaya da zai maka da wata amsa da zaka bashi da zai budi baki ya ce ma wane ne ya maka tsafi a'a iyakaci ya iya gano cewa wannan jinyar ta kasihiri ce yaya ake a warware sihiri a shari'ar musulunci akwai hanyoyin warware sihiri na musulunci ba tare da an hada rikici a cikin dangi ba tare da an tada fitina a cikin dangi ba amma akwai hanya ta annushra wanda shari'a ba ta yadda ita ba za mu karanta a littafin nan hanyar warware tsafi ta hanyar tsafi a wajen bokaye wani bokan yayi aje wajen wani bokan ya warware abinda bokan farko yi sunansa tsafi annushra as-sihr abinda boka na biyu sunansa annushra wanda tsafi da tsafi duka kafirci ne dan haka an yi wanka an wanke dauda da ruwan kashi Allah ta'ala ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su ba zai musu amfani ba tsafi ba shi da rana tsafi ba shi da rana suna koyan abin da zai cutar da su ba zai musu amfani ba ko ta hanyar tsafi ka warware wata matsalar ka wallahi sharrin da ke ciki to yafi amfanin da ke ciki ba za ka gane sharrin yanzu ba walaqad alimu liman ishtarahu yanzu muka iso gabar mu walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma hakika sun riga da sun sani duk wanda ya sayi tsafi liman ishtarahu duk wanda ya sayi tsafi ma lahu fil akhirati min khalaq bashi da rabo a lahira me yasa aka ce sayan tsafi kudin da zaka bayar akwai amma ake nufi a'a imanin da ka bayar ka karbe shi duk wanda ya sayi tsafi ya jefar da addinin sai ya karbi tsafi ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira bashi da rabo rabo na alheri da ake bayar na sisun kwabo bashi ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun Allah ta'ala yace tir da abin da suka je suka saida kawunansu suka sayar da imaninsu da gangar jikinsu tir da wannan al'amarin law kanu ya'lamuna inda a ce sun san irin sharrin da suka fada a ciki Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tabbatar da gadagan mu akan imani zukatan mu akan imani da kwan mu akan musulunci abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abinda nayi kusuri Allah ka gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil mustafa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man istaba idan akwai wanda ya rasa makullinsa ya samu ladanin masallaci wannan yace yaya hukuncin tahiyya akan dugadugai ko zama tsakanin sujjada to idan ka ce tahiyya ka zama akan dugadugai yana nufin mutun ya kafa kafafunsa dugadugansa a ƙasa yadda yayi sujjada da su idan ya tashi sai ya hada su ya zauna a kansu to irin wannan zama an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kanyi amma tsakanin sujjada guda biyu in yayi sujjada ya dago sujjada farko in ya dago kafin ya koma ta biyu to ya kanyi wannan zama zama ne na wucin gadi sannan sai ya koma zama na biyu amma ba a rawaito ba ko ta hanya mai rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan zama in zai tahiyya ko ta farko ko ta karshe zaman sa na tahiyyar farko an rawaito iftirashi zaman sa na tahiyya ta karshe an rawaito tawarruki wannan shine zaman sa na tahiyya da aka rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu zama na uku Danka ba bai dace da sunna ba irin wannan zama akan dugadugai yayin tahiyya. Sannan yace yin alwala a wankan gawa, kowane wanka sai an yi alwala, to ban gane me kake nufi ba. In kace yin alwala a wankan gawa, kana nufin yi wa ita gawar alwala, ko kuma kai yin alwalarka kana nufin kafin wankan gawar ko bayan wankan gawar? Ban gane me kake nufi ba, domin abin da ya zo a shari'a dangane da abin da ya shafi alwala a wankan gawa, abin da na sani wani hadisi ne ingantacce cewa duk wanda ya wanki gawa shi ma ya yi wanka, wanda ya ɗauki gawa ya yi alwala. Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, wanda ya wanki gawa ya yi wanka, wanda ya ɗauki gawa ya yi alwala. Shi wannan hadisi lallai ya zo yana nuni zuwa ga duk wanda ya yi wankan gawa to shi ma ya je ya yi wanka, duk wanda kuma ya ɗauki gawa a hannunsa aka ciccibi gawa ko aka sa ta a makara ko aka sa ta a mota ko aka yi kaza, to shi kuma sai ya je ya yi alwala, ko da yana da alwala ya sake ta. To sai dai abinda sahabbai suka fahimta shi ne yin wannan wanka ko yin wannan alwala ba dole ba ne ba. Idan mutum ya samu dama sai ya yi, amma idan mutum bai samu dama ba ba komai. Matakar da tsarkinsa ya wanki gawa to tsarkinsa ya wadatar da shi, ko alwalar ma ba sai ya yi ba balle wanka. Matsakar da alwalarsa ya ɗauki gawa to zai iya ci gaba da hidimarsa ba sai ya sake alwala ba. Amma idan ya je ya yi wankan ya yi mustahabbi ya kyauta, idan ya sake alwala ya kyauta ya ƙara samun lada. Saboda wata rana, ranar da sayyidina Abubakar ya rasu radiyallahu ta'ala anhu, matar shi ce ta yi mashi wanka, kuma lokacin ana tsananin sanyi. Bayan ta wanke shi sai ta fito cikin hijabinta, cikin taro da dandazon sahabbai, sai take tambaya, take cewa yanzu wannan sanyin sai na yi wanka kenan? Sai wani cikin sahabbai sai ya ce da ita, a'a, ba sai kin yi wanka ba. Sauran sahabbai suna ji ba su yi masa musu ba. Wannan ya sa malamai suka ce to kenan wannan ya gwada a ilimin sahabbai wannan wankan ba dole ba ne, wannan alwala ba dole ba ce ba. To kaga idan wannan karatun kake nufi to wanka kace kuma alwala, shi kuma karatun wanka wanka ɗauka alwala, to shi yasa na kasa gane wacce alwalar kake nufi a cikin wannan batun naka. Amma dai in wannan abin da nake faɗa kake nufi, to gashi na fitar maka shi yadda yake, wala Allah kai ne ba gama fahimtar yadda al'amarin yake ba. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barikna fi ma atait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل شرك المشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك ذو العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.